بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقوى ما سكلم لسرارم ودوات اندلا سكلم وسسرارم وتكفو فيا لبيان نظامي كنا كلم لسرارم ني daga babban ɗakin taro na makarantar mu mai suna Darul Hadisi Salafiyya da ke nan Zaria a Najeriya. Yanzu da muke magana safiyar ranar Asabar ce da ta daidai da 1 ga watan Rabi'u Nisani hijira na da shekara 1435, daidai da 1 ga watan Fabrairu shekara ta 2014. Wannan shine kaset na 1 daga cikin ainihin wato karatuttuka na littafin Fariqus Salihin ila Rabbil Alamin na Sheikh Wahid Abdussalam Bali, Allah maraukakin sarki ya saka mishi da alheri. Wahid Abdussalam Bali ba bako bane ga kunnuwan mu, musamman mu ɗaliban makarantar Darul Hadisi Salafiyya, musamman yanzu kusan shekaru 10 suka wuce mun karanta littafin As-Sarim al-Battar fi at-Tasaddi lis-Sahrat al-Ashrar a wannan makaranta, kuma muka ce insha Allah ta'ala za mu zo mu sake karanta littafin domin mu ƙara mishi sharhi tiya da nada insha Allah. Wahid Abdussalam Bali yana nan da ran shi, malami ne, ahlus sunna ne, salafi ne, kamar yadda za ka zo ka ji ya rubuta da hannun shi. A yanzu haka yana nan ya koma garinsu da zama Kafr Sheikh da ke cikin ainihin Sa'id Misra. Maka ce Sa'id Misra kamar kawai ka ce arewa a Najeriya, kaga arewa wuri ne mai faɗi. To in aka ce jigawa a arewa, kaga za ka iya fahimta. To Sa'id Misra yanki ne mai faɗi, za ka ji su Fahawi sai ka ji an ce yana zaune a Sa'id Misra, amma sai ka ji an ce yana kaza, yana Sanhudi, yana Mina, yana duka. Wahid Abdussalam Bali sunan garinsu kenan Kafr Sheikh, Allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alheri. In Allah maɗaukakin sarki ya so, za mu gabatar da wasu bayanai, amma duk a taƙaice ƙwarai da gaske. Sai dai ina so a tafi zuwa ga menene wannan littafin yake ɗauke da shi. Wannan littafi ne na tarbiyya da gyaran halaye da gyaran ɗabi'u a bisa tafarkin ahlus sunna salafiyyu. Gyaran halaye, mutane su yi ƙoƙari su zama mutanen kirki ta hanyar riƙe gaskiya da amana da kula da nafilfili da kula da ibadoji da kuma sanin ƙarin falaloli na ibadoji waɗanda ake aikatawa, domin a ƙara wa mutane karsashi da ƙwazo wajen aikatar da waɗannan abubuwa. Wannan babi ne mai matuƙar muhimmanci a babin tarbiyya da kuma babin gina al'umma da kuma samar da zamani na rayuwa wanda yake ingantacce. Domin babu abin da zai gyara halin mutane fiye da Allah maɗaukakin sarki da ya saukar da su, ya saukar da maganin gyaransu. Don haka duk abin da za a gyara mutane da shi, saɓanin abin da Allah ya nufi ya gyara mutane da shi ne, shine Alƙur'ani da Sunna. Sai dai wannan babin ya cika da hayaniya ƙwarai da gaske, saboda babi ne wanda yake sufaye da yawa sun yi rubuce-rubuce a kai, wanda har Imam Suyuti, duk da yana dangantuwa zuwa ga sufaye ko ana danganta shi zuwa ga mutasawwifa wani lokaci, ya rubuta a cikin alfiyashi da inda yake ainihin nuna hadarin da sufaye suka samar a cikin wannan fage da yake cewa sharruhum sufiyatun qad wada'u muhtasibina al-ajra fi ma yad'u mafi sharrun waɗanda suka yi karerai a cikin hadisai su ne waɗanda suke bin manhaji na sufaye waɗanda suka yi ta kirkiro hadisan ƙarya suna fatan wai a ba su lada ma game da wannan domin suna cewa inna la nakzibu ala rasuli walakin nakzibu lahu wai mu ba mu ne wa annabi ƙarya bane dan mu cutar da shi amma muna yin ƙarya ne dan mu zaburar da mutane su yi bauta a cikin addinin shi dan haka zaka ga hadisan falaloli irin hadisan da ke bayyana cewa wanda dai ya karanta suratu kaza ba zai kaza ba wanda ya karanta suratu waqi'a kowane dare ba zai talauci ba me yasa kuka kaga waɗannan hadisai sai su ce ai mun kawo waɗannan hadisai ne saboda mun ga mutane sun kaurace wa karatun alqur'ani sai fiqhu kawai sai hadisi shi yasa ka kawo musu muhimmancin waɗannan hadisai waɗannan surori amma duk da muhimmancin na ƙarya ne amma mun yi haka ne don mu zaburar da mutane to kun ga ai zaburar da mutane ko da yake da ƙarya muka yi amma mun zaburar da su ne zuwa ga aikin alheri mutumin da ya fi kowa ƙwarewa akan haka shine Nuh ibn Abi Maryam wanda aka fi sani shi da Nuh al-Jami Nuh na masallacin Juma'a saboda duk Juma'a yana riga kowa zuwa dan Juma'a zai fara wa'azozi yana kawo irin waɗannan hadisai karanta sharhi da ta'liqin alfiya wanda Malam Ahmad Shakir yayi har wa yau da kuma sharhi da ta'liqin da Malam Ahmad Shakir yayi akan littafin ikhtisar ulum alhadith mai suna al-ba'ith al-hafiz din zaka ga waɗannan bayanai dangane da hadurran kirkiro hadisan ƙarya musamman a babi na zuhudu ko kuma babi na at-targhib wat-tarhib littafi mafi girma wanda aka rubuta a wannan babi shahararre kuma shine littafin at-targhib wat-tarhib na al-hafiz al-munziri kuma wannan littafin shine wanda yafi kowanne samun matsala daga cikin littafin dan kuma saboda al-imam al-munziri malam abdul-qawim abdul-azim didda ike malamin hadisi ne amma shi da kanshi ya bayyana halin da ya rubuta littafin daga ƙarshen rubutun littafin dan bayan da ya gama rubuta littafin kamar shi da kanshi ya ga littafin matsaloli sun yawa sai ya ce mai karatu sai a yi hakuri da yadda abin ya faru saboda wannan littafi na rubuta shi ne nesa da gida kuma ina cikin damuwa ya yi tafiya ne zuwa wata ƙasa sai larurar bukata sai ta tare shi a can ya bukatu ya dawo gida ya makale halin kunci da bukatu yana son ya sadu da iyali ya ga iyali sai kuma yayi tasiri mummuna game da rubuta wannan littafi nashi at-targhib wat-tarhib dan haka al-allamatu naji ya zauna ya rubuta littafi ujala malamin su ibnu hajar ne yayi gyare-gyare masu dimbin yawa a cikin littafin at-targhib wat-tarhib al-allamatu naji malami ne ƙwararre tsarki ya tabbata ga Allah amma wani lokacin har fushi yakan yi da faɗi wasu maganganu yace kai ce da mutum ya tsaya yana wannan gyare-gyare ina ma da na shi ya rubuta in yi fushi waɗannan maganganu duk a rubuta sai kuma ya daure sai ya ci gaba me yasa saboda littafin ya riga ya yaɗu a cikin jama'a ya karɓu kuma mafi yawancin masu karatun littafai irin wannan ku kashe fankan nan ba su ainihin san ilimin hadisi da za su iya tantancewa tsakanin ingantattu da waɗanda ba su inganta ba sakamakon wannan hakikanin al'amari sai ya zama al-allamatu naji ya ci gaba ya ƙarasa wannan littafi nashi wannan littafi malamai sun ta kwadaitarwa sun ta ba da shawarwari kamar Muhammad Nasiruddin al-Albani akan Allah ya sa a samu abu ga wannan littafi alhamdulillah an buga wannan littafi gashi na muna da shi a nan makaranta shi kanshi Albani ya tsaya ya ayyuka guda biyu akan littafin at-targhib wat-tarhib aikin farko shine at-ta'liqur raghib at-ta'liqur raghib ala at-targhib wat-tarhib wannan ba abu gashi ba tukuna aiki na biyu shine sahihu at-targhib wa da'ifu at-targhib wannan an riga an buga shi har shine almajirin shi mashhur ya hada littafan wuri guda da shi ainihin wato sahih da da'if din ya mai da su yadda asalin at-tarhib wa at-tarhib din yake sai ya dibo hukunce hukuncen sai yanzu ba shine nan ka gani ma a hannuna dan haka galibi yanzu an fi amfani da wannan targhib wa at-tarhib din fiye da ainihin wancan da za a ce sahihu targhib da da'ifu targhib din ba dan koyi ba saboda duk abin da ke ciki yana nan ciki tare da kuma an bar littafin at-tarhib wa at-tarhib din a yadda yake mujalladi hudu ne kamar yadda na faɗi malamai sun yi rubuce-rubuce akan haka tanbihul ghafili wanda muka sani a Najeriya yana ɗaya daga cikin tafai waɗanda aka rubuta domin ire-iren waɗannan abubuwa sai dai yana daga cikin tafai mafiya muni da tattaro hadisan ƙarya da kissoshi marasa inganci ta haka shi wannan littafin ko ɗaya ba ma madogara ba ne a cikin wannan babi amma an samu al-imamu ibn al-nahas wanda ya rasu hijirana da 814 wato farko-farkon ƙarni na tara ya rubuta littafin tanbihul ghafilin an a'mal al-jahilin wa tahzir al-salikin min a'mal al-halikin wannan littafi madogara ne kwarai da gaske a babin shi Allah ya saka wa al-imamu ibn al-nahas da al-hiri to sannan sai kuma al-hafiz ad-dimyati ya rubuta littafin al-muntajir ar-rabih fi thawab al-amal as-salih wannan littafin nashi yayi kokari kwarai da gaske wajen tattaro abubuwa domin kwararren malami ne to sai dai hadisan da ke ciki ba ya kan bayyana matsayin su ba su da dama sai dai kuma malamai sun yi aiki akan wannan ainihin taba'a da take a hannuna an samu wani mai suna Ayman ibn Arif al-Dimashqi ya yi takhrijin ainihin hadisan da gwargwado amma a tattakaice na bayyana matsayin ire-iren hadisan da ke ciki wannan littafi ne mai kyau kwarai da gaske gashi nan al-muntajir ar-rabih fi thawab al-amal as-salih wato dan kasuwa mai riba game da samun falalolin ayyuka wato kowane aiki da ka saba kana yi sai a faɗa maka ina falala alwala ina falala aswaki ina falala sallar juma'a zuwan ta da wuri gashi aka samu wani matashi shi ma Ubayd bin Sindi yayi ainihin al-muntajir ar-rabih thawab al-amal as-salih ikhtiyar Ubayd bin Sindi na fata an gane gashi nan shi ya rubuta wannan littafi shi ma yana kokarin dibo hadisai cikin Bukhari da Muslim da waɗansu littafai Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi malamai kamar yadda nace sun yi rubuce-rubuce masu ɗimbin yawa a wannan babu takaitaccen littafi wanda ya fi shahara ya fi inganci ya fi yaduwa kuma ya zama babbar madogara shi ne littafin Riyadus Salihin na al-Imam an-Nawawi a gashin gaskiya ban san littafi kamar shi ma wanda ya karbu kuma ya dace da ya karbu wallahu ta'ala a'lam ingancin littafin da kuma nagartan mai littafin Allah ya gafarta al-Imam an-Nawawi littafin Riyadus Salihin babban madogara ce kwarai da gaske kusan shekaru 20 da suka gabata da hudu mun karanta littafin nan ikon Allah na gano kasusuwan karatun kusan wajen guda 16 suna nan a cikin lokacin muka yi karatun yanzu ya kai kusan shekaru 24 ko da 7 wajen 1986 ko 1984 there about lokacin aka yi karatun tukan kasusuwan suna nan da gurgudan waɗanda Allah ya kiyaye mana su za mu sake karatun littafin Riyadus Salihin insha Allah ta'ala a cikin wannan silsila domin wannan silsila ce wato wannan karatun littafin tariqus salihin ila rabbil alamin na wahid abdussalam bali to ya zama mabudi ne dangane da karantar da irin waɗannan littafai wanda a haka za a ci gaba da tarbiyya jama'a da yi musu wa'azozi insha Allah mu ahlus sunna masu bin manhajin salafiyya kamar yadda kullun nake bayyana daga cikin manufofin mu shine kokarin dawowa zuwa ga alqur'ani da sunna annabi ingantacciya a bisa fassara ta malaman farko da kuma tace abubuwan da suka makalkale wa jama'a na shirka da bid'o'i da hadisai masu rauni da hadisan ƙarya waɗanda su suka jawo musulmi ci baya da gidadanci da rashin wayewar kai da kuma ƙoƙarin tarbiyyar musulmi akan addinin su na gaskiya da kuma nuna musu cewa addinin musulunci addini ne mai kima mai daraja kuma ba aibi bane ko kaɗan ka danganci zuwa ga addinin musulunci kuma kai izza cewa kai musulmi ne domin daraja ce Allah madaukakin sarki ya samu ka cikin daruruka ko miliyoyi ya sanya ka cikin addinin musulunci ba dan ka gada ba sai dan ya so ka da rahama domin wasu sun gada sun bari wasu sun gada sun yi mishi rukun sa kai na kashi kai kuma Allah madaukakin sarki ya sa ka gada din ne ko ka karba ne kai da kanka amma Allah ya taimake ka ka rike shi to sannan da bayani akan wayewa da musulmi kai game da al'amuran da suke samun kansu a ko ina a rayuwa da makamantansu wannan yana daya daga cikin manufofin to kokarin tarbiyya akan addini na gaskiya da kuma kokarin in za a tarbiyanci mutane a tarbiyance su akan abin da ya inganta shine ya kai ni zuwa ga sanya wannan littafi wannan littafi bai wuce ainihin shekara biyu da fara bugawa ba isowar shi nan kasa kuwa a iyakar sani na bai dade da fara isowa ba kamar wannan shekarar ne ma Allah madaukakin sarki ya sa wannan littafi ko shekarar bare fara iso mana nan kasar amma na yi nazarin littafin gaba ɗayan shi na samu littafin cewa ingantacce ne insha Allah ta'ala shi yasa na karrarar da karatun wannan littafi haka ina fatan ƴan uwa matasa a tsaya a koyi karatun wannan littafi yadda zai zame mana nan gaba ana karatun shi a majalis na ilimi da karatun soro da sauransu ya zama ya mai gurbin littafin tanbihul ghafilin da littafin tanqihul qawli da kuma littafin durratun nasihin da sauran littattafai waɗanda ake karanta a ƙasar nan domin a ji falala kawai a girgiza kai ba ma lallai sai an yadda da ita ko an yi aiki da ita ba amma dai muna ganin cewa mummunan kuskure ne Malam Wahid Abdussalam Ibali yace bismillahir rahmanir rahim ga bismillah nan zaka ganta an yi ta da jambiro dogon rubutu haka bismillahir rahmanir rahim muqaddimatun shimfida ko share fage ko gabatarwa kalmar muqaddimatun kana iya karantawa da muqaddimatun kana iya karantawa da muqaddamatun ko ya zama sifa ta fa'iliya ko ta maf'uliya muqaddima wato mai gabatuwa ita ce shimfida share fage muqaddama dalun din ai mai fataha muqaddama abar gabatarwa wato ita aka fara gabatarwa kafin a kawo karatun ko kuma muqaddima ita ta fara gabatuwa kafin karatun ya zo alhamdulillahi wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir godiya ta tabbata ga Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya sarauta da godiya na Allah ne Allah mai iko ne akan komai wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma ina shaida lallai Muhammad bawan Allah ne kuma manzon shi wannan yana daga cikin dabi'ar da musulunci yazo da ita a duk abin da za a yi a musulunci sai aqida ta bayyana ina son ku kiyaye wannan duk abin da za a yi sai aqida ta bayyana wannan yana daga tambihi mai muhimmanci wanda ya kamata in jawo hankalin karatun wannan littafi za a ji karatu ne irin na fadin falaloli da darajojin abubuwa ba karatu ne wanda yake kaza shirka ne kaza bid'a ne da yake bata wasu rai ba to wasu sai kaji suna jin dadin irin waɗannan karatu ta kasu ai ya kamata ne a gyara halayen mutane tukuna kafin ai maganar bid'a kafin ai maganar shirka da sauran zalunci gyara halayen mutane mutane zama masu gaskiya masu amana mutane su ringa zuhudu su ringa zikiri gaskiya ka faɗi dattijo amma in kana inkarin kuma a daidai lokacin da ake kokarin gyara ɗabi'unsu kar a gyara imaninsu da aqidarsu kai kuskure domin duk wata gaskiya da mutum zai yi da duk wata amana da mutum zai yi da duk wasu haƙoƙi da zai kula da su idan ba ya da aqidar cewa Allah ne ya sa shi haka in ba ya da aqidar sanin Allah in bai san kimar ubangijin da ya halicce shi cewa zai mai hisabi ba to akwai yuwar waɗannan abubuwan a samu kuskure ko kuma daga baya ya bari kamar yadda kake samu da yawa daga turawa da yawa daga ƴan boko zaka samu suna da son a kiyaye gaskiya a kiyaye ka'ida a daidai lokacin kuma sai kaga a cikin son gaskiyar da kiyaye ka'idan kuma suna kwafsawa saboda mai babu aqida ta tauhidi to shi yasa shi musulmi komai zai yi sai kaga annabi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah ya yadda da ranar lahira sai a tattara musulmi kenan ai packaging din shi akan imani da Allah da kuma duk abin da yake sani akwai wata rana ta ƙarshe ga wannan rayuwa akwai wata rana da za a binciki duk abin da yake a cikin wannan rayuwa to sai ga musulmi ya nabba ko kun fahimta jama'a shi yasa karantar da aqida shine gaba al-aqidatu awwalan sannan da kuma al-arf raddi game da munanan aqidoji na shi'a da munanan aqidoji na wahdatul wujud aqida cewa komai Allah ne da munanan aqidoji na zagi da cin mutuncin sahabbai da matan annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma duk wata shirka ta magana ko ta aiki ko ta tunani ko ta aqida duka kar a rage ko daya domin qur'ani sarki ya tabbata ga Allah shi kadai ne cikin littafan da Allah ya saukar littafi daya wanda ya tattaro komai da komai sabanin sauran littafan annabawa waɗanda wasu littafan sukan ba da janibin wasu bangare gaba ɗaya ma ba sa ta'arrudi gare su amma alqur'ani ya tabo duka saboda haka kullun mu ɗan salafiya da yake muna mu'amala da mutane iri-iri ɗan brothers suna sukar mu akan mu muna magana aqida saboda aqida tana raba kai waɗanda suke su kuma ɗan uwanmu ɗan salafiya waɗanda suke galibi ɗan Saudiya ko waɗanda suke karatu ko suka yi karatu a Saudiya ko a ƙasashen Sudan da sauransu su kuma sun ce muna magana akan zalunci da gwamnati su kuma ba sa son wannan waɗanda suke ƴan ɗariƙu da sauransu su kuma sun ce kullum mu kenan magana sunna su suna son dai a yawaita maganar zikiri kuma kuma abin da muke cewa dukkan abubuwan da kowane bangare yake ganin ya rike yake ganin abin wancan bangaren to kuskure ne mu muna ganin duk abin da suke cewa ayi kira zuwa gare shi din daidai ne kuma abin da suke cewa kada ayi kira zuwa gare shi din kuskure ne a bari dan haka dole ne ayi magana tauhidi ayi magana aqida ayi magana shirka ayi magana bid'a duk ayi maganganun waɗannan ayi magana adalci ayi magana zalunci ayi magana biyayya da da'a ayi magana kama kariya duk wannan tsari ne na ahlus sunna wal jama'a as-salafiyuna amma yaya za a yi to shine ake bukata a samu kwararre wanda ya goge game da qawaid da manhajin salaf to cewar wasu basu kware ba suna yi ba dalili bane kuma a ce kowa ma kada yayi saboda a kowane fage akwai waɗanda basu iya ba akwai likitoci da basu iya ba akwai injiniyoyi da basu iya ba akwai kanikawa da basu iya ba akwai mata da ke girki basu iya ba wannan ba zai zama dalili a ce to waɗanda suka iya ma gaba ɗaya su daina ba saboda haka haƙiƙanin al'amari littafin nan zai magana dangane da falala ayyuka ne falala ayyuka amma kuma kaga sai da ya fara da magana aqida shine ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya cike wannan share fage da shi sannan ya fara alhamdulillahi wahdahu la sharika la ina godewa Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya a cikin godiyar da nake mishi lahul mulku wa lahul hamd Allah shi kadai ya cancanci godiya irin wannan shi kadai ya cancanci mulki irin nashi sannan Allah mai iko ne akan komai wannan yana tabbatar da aqida ta ahlus sunna cewa Allah yana da iko akan komai ba wai kadai ikon Allah ya tattaru ne akan abin da Allah yake so ba kamar yadda mu'tazila suke cewa dan haka ba a raba hatta karatun arabiya ba a raba shi da abin da ya shafi aqida shi yasa kaga hatta arabiya kullum muke gargadi masu karatun littafin arabiya sai su yi taka tsantsan don da yawa daga cikin waɗanda suka yi rubuce-rubuce game da arabiya sun bace daga hanya daidai musamman irin su Zamakhshari sai ka yi taka tsantsan in ba haka ba cikin littafin shi Al-Kashaf littafi ne wanda yake yayi ibda'in lugha kwarai da gaske amma bid'o'i sun yi wa littafin yawa ta hanyar kokarin takririn arabiya din kuma haka littafin shi al-qawa'id al-asasiyya haka nan littafin shi al-mufassal duk waɗannan littafai akwai arabiya a ciki kuma arabiya tana dauke da guba to haka da yawa daga cikin littafai da zaka samu ana rubuto su daga kasashen Masar da sauransu in ba haka ba sai ka zo ka wayi gari kai arabiyar amma kuma ka rasa abu mafi tsada shine addinu ra'sul mali fastamsik bihi ka rasa ainihin addinin ka wanda yake shine asalin tushen al'amarinka na haka jama'a kun ji wannan sharar fagen hakikanin al'amari dole ne musulmi su dawo cikin taitayin su ba wai kawai kai ka rike abu ɗaya shine kai kake son ka ji wa'azi akan shi ba kamar yadda da dama daga ahlus sunnah mu a Najeriya kullun suna son ayi magana dangane da bid'a kullun suna son ayi magana dangane da ƴan bid'a yana jin daɗi in aka zo ana magana game da ƴan ɗariƙa ko ƴan shi'a ko game da ƴan kaza ko ƴan tabligh ko kaza amma da an zo ana magana sunna sai ga ya kau da kai shi ai tunda ya shiga cikin ahlus sunna kawai yana ganin ya isar mishi ya aikata sunna bai aikata sunna ba dubiya ya gemin shi yake dubiya ya stretch take ya dubiya ya aqida shi take ya kware game da aqida ta tauhidin ahlus sunna ya ma santa tukuna saboda haka dole ne mu dawo cikin taitayin mu lalle magana aqida tana da matukar muhimmanci Wahid Bali yace wa ba'd bayan haka fa inna an-nafsa tahtaju fi tariqiha ila Allah ila mushawwiqatin wa dawafi' tadfa'uha 'ala al-'amal as-salih wa lidhalika najidu fi kathirin min al-ahadith الترغيب في الأعمال الصالحة وذكر الثواب المرتب المترتب على فعلها ما لا يكي تشيوا وبعد كلمة وبعد ما لا يكي هو تكسكوري تشي باوين عنكم كسكورا بقوبا أما بعد إتتي تداتي ودى إتتي تدودة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم امام البخاري ده مسلم ده سر رويته اشكين حديث عن النبي امام البخاري هرما يقول لا متى بابي باب اما بعد اشكين كتاب الجمعة وبعد بتا انجنت ده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحيد عبد السلام بالي الله يساك عمش ده الهيري انا ده اشكين متى انا ده سكا رؤو ده قبايا ده وانا لتافي ده عبد الفتاح ابو غد ده يربوتا يسونا خطبة الحاجة ليست سنة في مستحل الكتب وهي خطبة الحاجة إن الحمد لله بات لجسك السنة ود تداتي أرنغ فاروا أفرق فرق لتتقي يا أيوان اللتافي نيدين يردي زواغ محمد ناصر الدين الألباني لشي ربو تلتافي خطبة الحاجة سوى أينهن كما روا حاجة ابن عبد الله سنة كلاك باشيني شكومي ربو تردي شساء الماجرين Muhammad Nasiruddin Al-Albani Malam Salim ya rubuta ainihin littafi wanda ya raddin wannan duk waɗannan tafan ga suna a makarantar baki ɗaya khutbatul haja sunna ce ko a farkon jawabi na baki ko a rubuce ko a ina ne babu laifi a yi ta sunna ce Wahid Abdussalam Bali ya bayyana wannan ra'ayin nashi a cikin tahqiqin littafin Al-Allamatul Ukbari da yayi littafin da yake magana dangane da أسباب ورود الحديث إنا مغانا أكان قاموس الحديث يكون عمك من شخك معنا من الانتافي ندى العلامة الأكبري إعراب الحديث إعراب الحديث أكبر ياي إعراب القرآن سيكما إملاء ما من نبيه الرحمن سيكما يزوي ساكي إعراب الحديث وحيد عبد السلام بالي ياي تحقيق وانا الانتافي أنني يكي بينا هكا wannan yana daga cikin kuskure kwarai da gaske na rayuwa da ya samu Wahid Abdussalam Bali Allah ya fi mishi domin a cikin littafin shi Sarimul Battar ya yi khutwatul haja a cikin sauran littafan shi da ya rubuta Fakihatul Majalis din ya yi khutwatul haja da sauransu Allah ya kiyaye wa ba'd to bayan haka yace fa inna nafsa domin wadannan tambihin ku yi hakuri tunda a karan farko nake karantar da littafin kuma dauka ake akasusuwa kuma za su yabi insha Allah ta'ala zan bi a hankali duk abin da yake irin wannan zan yi tambihi akai amma dai ina son ku gane tattare da wannan littafi ne mafi inganci a babin shi a tsakankanin sauran littafan da aka rubuta فإن النفس تحتاج في طريقها إلى الله إلى مشوقات ما لن يتي رأيك قرين دان أدم كوزوش دان أدم تنا بقاتوا زواغ أبوبوان دلاس سنيامة كرسشي وجم بيجيدك أو نر الله أديني لوكا تندوات أن رأيك سكي قوكالين تفيا زواغ الله كان قوكالين صلى كان قوكالين أزمي to kana buƙatar abubuwan da za su ƙara maka karsashi domin yin sallah da azumi din ka ƙara jin karsashi a jikinka wa dawafa sannan akwai abubuwan da za su rinka taimakawa wajen tura ka tadfa'uhu 'ala al-'amali salih abubuwan da za su rinka tura ainihin wato tadfa'uha 'ala al-'amali salih waɗannan rayuka suna buƙatar abubuwan da za su rinka tunkuɗa su zuwa ga ayyuka na gari ولذلك نجد في كثير من الأحاديث سبب هكا زام سامو أقوي الترغيب في الأعمال الصالحة كو الترغيب في الأعمال الصالحة ولذلك نجد في كثير من الأحاديث الترغيب في الأعمال الصالحة هناك ميكي سامو قوي تروا ديوا دنغني دا أيوكا نغي an gane wa zikra sawab da kuma ambatan ladan waɗannan ayyuka almutarattaba ala fi'liha wanda aka tabbatar da shi ga aikata waɗannan ayyuka wato abinda malamin yake cewa a cikin wannan sadarori guda biyu da rabi shine hakika musulmi dai dama yana cikin ayyuka na ibada to amma yana buƙatar abinda zai ƙara mai karsashi na bayanin falalar waɗannan ayyuka na ibada da kuma abin da zai kara mishi karfin gwiwa domin ya kwadaitar da shi zuwa ga aikata ayyuka din nan nagari wa laqad jama'tu fi hadha alkitab alahadith allati tahuffu ala al-a'mal albirr wa at-ta'at raja'an ya'mal biha muslimun fa usharikuhu al-ajra was-sawaba fadlan min Allah al-malik al-wahhab ولقد جمعت في هذا الكتاب ما لو وحيد يجي حقيقة أجتم أن اللتافينا تترى الأحاديث التي تحث على أعمال البر أجتم أن اللتافينا تترى حديثي ولن لسكي قل ايتر واغ مدى أيك نبيير الله والطاعات لكما أيك نيو الله لا رجاء أن يعمل بها ناي هكا نيصبو دفاتا an ya'mala biha muslimun muslimi aiki da waɗannan ayyuka na biyayya fa usharikuhu al-ajr sai ya zama nayi tarayya da wannan muslimi a wajen ainihin samun lada was-sawab da kuma sakamako fadlan min Allah wannan kuma falala ce daga Allah al-malik al-wahhab Allah wanda yake shi kadai yake da sarauta kuma shi kadai yake baiwa to nagode Allah da Allah ya min wannan baiwa kamar yadda kai ma nake taya ka murna da Allah ya maka baiwar ka aikata ayyukan wanda in ka aikata ka samu lada ni ma kuma in samu lada sakamakon kwadaitar da kai da ni ta hanyar rubuta wannan littafi wa kadhalika kullu man qara'ahu 'ala an-nas fi al-masajid haka nake fatan samun lada ga duk wanda ya karantar da wannan littafi ga mutane a masallaci ka tara mutane a masallaci ka karantar da su to ladan da ka samu ne maka fatan Allah ya tabbatar maka da shi kuma ni ma Allah ya bani nawa saboda ni na rubuta aw la khasa minhu khutba ko kuma daga cikin wannan littafi wani ya tato wata khutba ya je rubuta aw muhadara ko kuma wata lacca fil hasi ala ta'atin minna ta'at wato game da kwadaitarwa dangane da wata biyayya daga cikin biyayya ga Allah madaukakin sarki fa'amila biha muslimun har aka samu wani musulmi ya aiki da wannan falala da wannan lada falahu mislu ajri to ne mishi fatan ya samu irin ladan da mai aikatawa zai samu. Abinda wannan magana take nufi ita kuma a cikin sadarori makamantan biyu din nan su ne, Wahid Abdulsalam Bali yana kwadaitarwa game da malamai daliban ilimi masu wa'azi su sanya wannan littafi su karantar da shi ga mutane a masallatai da matattarar jama'a irin yadda muke yanzu yake ishara. Sannan limamai masu hudubobi su amfana da wannan littafi ta hanyar tato wata huduba domin hadisai ne ya biya tattaro masu inganci. Yace to duk wanda ya haka ina fatan Allah ya bashi lada, ni ma kuma Allah ya bani irin ladan da shi ya samu ba dan komai ba saboda na kwadaitar game da aikata waɗannan ayyuka, shi ya kwadaitar ya karantar ni kuma na rubuta. An fahimta? Ga wani abu nan wanda kamar yadda ni alƙawari duk zan dinga isharar waɗannan insha Allah. Da yace fil hasi ala ta'atin dinna. Wannan ala din nan kamata yi a ce yawun din ba a yi mata digo ba. Ina cewa kamata yi ba ina cewa lallai sai kun gyara ba saboda irin wannan ya yadu da yawa a cikin littafai. In kuka duba a can baya ai akwai ala amma bai kawo mata irin wannan ainihin abin nan din ba. Wa kazalika kullu man qara'ahu 'ala an-nasi. Wato idan ya kasance ainihin ainul lamun ya, idan aliyu ne sai ka sanya digon ya undin, to shine ko ba wasali kana cewa aliyu za a karanta. Ina fata an gane. Haka fa'un da zaka ga an rubuta fi sai ka ga an yi digon ya undin kuskure ne, don aka sa digon ya undin ana cewa fi yake nan ko wani abu makamancin haka. Haka kuma duk inda ake buƙatar a karanta fa'un din da fataha ta ja alif ya zama makasuri kenan, kamar me, kamar Mustafa, Mustafa, to ba a sa digon ya undin ba daidai bane a imlai. Isa, digon ya undin ba a sawa. Amma Alqadi, to sai a sa digon ya undin. Wannan ka'ida ce ta imlai, tana da matukar muhimmanci a santa. Ko an fahimta jama'a? Allah ya taimaka. A cikin wannan bayani malam yana kwadaitarwa dangane da karantar da wannan littafi. Don haka ƴan uwa sai a dage. Sai ce duk na faɗi waɗannan maganganu ne na falalar da zaka samu in ka karantar da kuma falalar da ni ma zan samu in kai ka karantar. Lima rawahu Muslimun fi sahihihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama qala. Saboda hadisin da al-Imam Muslim ya ruwaito a cikin littafin shi as-sahih cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yunqasu dhalika min ujurihim shay'a. Wanda dai ya kira zuwa ga wata shari'a to yana da irin ladan waɗanda suka bi wannan shari'a ba tare da an rage musu ladan komai daga cikin nasu ladan ba. Idan kai wa'azi mutane suka musulunta, to ladan da aka ba su na musulunta din nan kai ma za a baka irin wannan ladan ba tare da an rage ladan ka na komai ba. Idan kuma musulmi ne sai ya zama sun kauce sun fada cikin shirka ko bid'a ko fasikanci ko wani zalunci sai kai musu wa'azi Allah ya shiryar da su. To kana da irin ladan wannan shari'a da suka samu. Wannan hadisi ne sahihi kamar yadda kaji al-Imam Muslim ya ruwaito. To kun ga da wannan kenan ana kwadaitar da malamai wajen su rinka wa'azi, su rinka rubuce-rubuce. Ta wani bangaren kuma waɗanda suke da hali na mulki ne su taimaka wajen shari'a ta yadu, waɗanda suke da hali na kuɗi ne, waɗanda suke da halin faɗe a ji ne, waɗanda suke da kafafen yaɗa bayanai, rediyoyi, tashoshin talbijin, fagagen intanet da sauransu, su yi ƙoƙarin yaɗa shari'a domin idan shari'a ta yaɗu za su samu lada cif-cif irin duk ladan da wanda ya bi shari'ar da suka yi bayani ya samu. Kuma daga cikin taskar Allah za su samu ba daga cikin waɗannan ladan waɗanda suka bi shari'ar ba ne. Wannan yana kwadaitarwa game da kai karatu na addini, kuma a cikin karatun ka tsaya akan shari'a kuma ka san abin da yake daidai. An fahimta jama'a? wannan yana ƙara tabbatar da abin da Allah madaukakin sarki ya dafa a cikin wannan al'umma ta mu da yace kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas daga cikin al'ummomi ku ne kuka fi kowace al'umma alheri daga cikin mutane waɗanda an yi ku ne don ku amfanar da mutane ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kuna umarni da kyakkyawa kuna hana mummuna sannan kuma kun yarda da Allah sai Allah ya ce walau amana ahlul kitabi la kana khairan lahu kristoci da yahudawa suna yin ayyuka na taimakon marayu taimakon gajiyayyu mutane sun shiga ambaliyar ruwa su bude asibitoci su rinka ayyukan gudunmawa ga al'ummomi amma matsala babba da suke da ita ce ba su da imani da Allah shi yasa da Allah madaukakin sarki ya siffanta wannan al'umma da alheri mai yawa an fahimta jama'a sai ce to ku musulmi ko kuka fi amma kuma ga sharadin shine ayyuka umarni da ayyukan alkhairi hana munanan ayyuka sannan imani da Allah to da yake Allah adili ne a cikin maganganun shi da ayyukan shi adili ne a tsakanin bayin shi sai bai manta da kristoci da yahuda ba ya san suna waɗannan irin ayyuka amma sai ya kiraye su zuwa ga su imani ga Allah ba ya gwasale su bane ba ya musu gori bane sai ya ce walau amana ahlul kitabi da sun yi imani ka gane la kana khairan lahu ya fi alheri da su wannan ko ba gwakalewa bace ba gori bane kwadaitawa ce kira ne ina ma da so su imani mana ai zai zama musu alheri ga ayyukan alheri su ne amma ba su da imani to duk wanda ba shi da imani kuma duk yawan aikin alherin shi to a nan duniya ne amma a lahira fa wa qadimna ila ma amilu min amalin ja'alnahu haba'an mansura duk aikin da zai zama aikin banza ne a ƙarƙashin wannan hadisi shamili ne game da malamai da masu da'awa da matan aure da masu kuɗi da masu mulki da masu gidajen rediyoyi da tashoshin talbijin da jaridu da waɗanda suke da kuɗi ku rinƙa siyan littattafai kuna rabawa na addinin musulunci na sunna ku rinƙa buga kasusuwan wa'azi na shari'a kuna yaɗawa da sauransu duk wanda ya bi wata shari'a ta hanyar ka to kana da irin ladan shi saboda haka kullum masu kuɗi da ƴan boko da waɗanda suke da hali su daina kallon cewa hidimar addini ta malamai ce kare na'am Allah ya haskaka malamai sun karanta na soshin sun san su amma ka san cewa darajojin da Abubakar as-Siddiq ya samu da darajojin da Uthman ya samu ya same su ne wajen kwadaituwa da wa'azozi da ayyukan alkhairi da manzon Allah ya rinka yi umarni da su yana aikata suna aikatawa ka san cewa ba wai wani littafi ne Abubakar ya rubuta ko tafsirin alqur'ani ko wani littafi na fiqh ko wani wa'azi ya zauna yayi ba ayyuka ne na alkhairi waɗanda ya kwadaitu da su to kuma wannan kalubale ne a daina barin mutane haka ko sallar azhar akai a miƙe a dan fadakar da su minti biyar ko da a masallatai ne na kasuwa wata barna da take kunno kai ko ta kunno kai ko ta yi katutu a cikin kasuwa a jawo hankalinsu su bari ɗan kasuwa ba daidai ba ne ku rinƙa yin kaza ku rinƙa yin kaza ku rinƙa yin kaza ku tuna duk shekara ana gobara a kasuwan nan ba kwa tunanin cewa wannan gobara tana biyo bayan saɓon Allah ne da ake da irin yadda ake kasuwanci ba tare da ilimi ba samu wani malami ya sanya musu koda umdatul ahkam koda littafin iziya ya rinka karanto musu babin kasuwanci ya ne musu sharhi bayan an yi sallar azhar an yi sallar la'asar in ya ɗauki minti biyar minti goma su kuma su haƙura su sadaukar da waɗannan minti biyar ko minti goma a samu wasu ranaku ko wasu lokuta na musamman ma'aikata gwamnati a ma'aikatarsu masallacinsu da suke sallar azhar in yi sallar azhar a samu wani bawan Allah ya miƙe fadakar ya wayar da kansu ba abin da ya dace ga abin da bai dace ba wani da Allah ya taimaka mishi yake da kuɗi ya ɗauka ya je gidan radio a ringa sanya wa'azi wanda ake shiryar da jama'a da tafsirin alqur'ani da wa'azuzi da faɗakarwa. Kana da salari ka sa a buɗe wani fage na internet ana zuba wa'azuzi, mutane suna amfana. Duk waɗannan abubuwan suna daga cikin hanyoyi waɗanda in ka yi su to za ka samu waccan khairiya da Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Da kuma wannan hadisin, da kuma hadisin idza mata al insanu inqata 'anhu 'amaluhu illa min thalathati ashiya, wanda zamu zo mu sami inda zamu tattauna shi a wannan littafi. Ayar suratu Yasin, inna nahnu nuhyi al mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu. Duk waɗannan suna da gaske. Allah ya ce matattu da suka mutu mu ne za mu rayar da su, mu ne kuma muke rubuta ayyukan da suka aikata a baya wa asarahu da kuma abubuwan da suka bari a baya. Ka riga ka mutu, ka taɓa gina rijiya, ita ma rijiyar ta mutu, to ka samu lada sanda ka gina ta. Ta wani gefen kuma ga masallaci can ka gina, amma shi masallacin ana sallah. Wannan masallacin da ake sallah ana samun lada, to kana samun ladan kana cikin kabarinka, shi ne wa asarahu. Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu, duk abin da ka gabatar ka aikata ya wuce, sadaka, biyayya, duk wannan sun wuce. To amma waqati fa shi yana ci gaba da haɓaka, an gane. To anan ne zamu zo mu tattauna hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wanda shi ma ya zo cikin sahihi Muslim, da Annabi yake cewa idza mata al insanu qata anhu amaluhu illa min thalathati ashiya. Idza mata al insanu qata anhu amaluhu illa min thalathati ashiya, idan mutun ya rasu duk abin da yake aikatawa baki ɗaya da yake samun lada, to wannan ladan ya tsaya, sai dai abubuwa guda uku. Waladin salihin yad'u lahu aw ilmin yuntafa'u bihi aw sadaqatin jariya, ɗa na gari wanda yake uban addu'a, bisan da ka buɗe baki ka ce Allah ka ji ƙan mahaifina, Allah ka ji ɗan mahaifiyata, Allah ka gafarta wa iyayena, wannan addu'a sata izin da gaggawa za ta je kabarinsu kuma za su samu wannan gafara, kuma za su samu wannan rahama, za su samu wannan haske a kabari. Me yasa za ka yi wa iyayenka ruwa? Ba alfarma ba ce fa kake musu, ba taimakonsu kake ba, a'a haƙƙi ne a kanka kai dole. Dole Allah ya ɗora albarkarka da nasararka da dacewarka duniya da lahira a kan wannan haƙƙin nasu. Wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, sai Allah ya alakanta maka abin da kake musu na addu'a da abin da suka yi maka na tarbiyya da jin kai. Allah ya ce ka rinka musu addu'a kana cewa Allah ka ji kansu kamar yadda suka yi tarbiyya ta ina ƙarami. Dubi kana ƙarami, da sun tozartar da kai da ka mace ko ka lalace, amma sai suka yi tarbiyyarka a daidai lokacin da kai kana da bukata, bukata ta dole. A yanzu su kuma suna da bukata, bukata wadda in kai ba kai ba ƙaninka ya yi za ta isa gare su, ashe ka zama matsala a kanka ne. Amma a wancan lokacin fa inda sun tozartar da kai, inda ta je ta ɗauke ka ta jefa ka cikin shadda, ha, da ta zo yi maka wanka ta shaƙe ka minti biyar kawai ya isa, da za ta baka cikin ruwan wanka ta kulla bayi, bayan minti goma ta dawo. Ko kun fahimta jama'a? Wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. To waladin salihin yad'u lahu, ta nagari da ke wa iyayen shi addu'a, addu'a tana amfanar da duk wanda ya bar dana gari dan haka jama'a ku yi kokarin ƴaƴanku su zama na gari dan su amfani kansu su amfani ku su amfani al'umma sannan su bar al'umma su ci gaba domin duk dan banza yana cutar da kanshi yana cutar da kai iyayen sannan kuma yana cutar da al'umma kuma yana jawa al'umma ci baya yanzu waɗannan ƴaƴa da suke bi suna datse wayar lantarki waɗancan da suke bi suke zare sandunan famfo waɗancan da suke bi suke sace generatocin mutane waɗancan da suke zuwa suke fasa gidaje suke zuwa suke barna ma'ana wani ci gaba ne ya zo wa al'umma an aje duro-duro na kwalta za a yi wa mutanen anguwa ka za kwalta ko an aje rings za a yi wa mutane kwalbati sai suka je suka sace kuma wannan kasan kenan da gwamnati ta yi wannan anguwar mai yiwuwa sai bayan shekara 17 za a sake samun wata gwamnati da za ta waiwayo anguwar kaga sakamakon samuwar waɗannan ƴaƴan sun ja ci baya ga waɗannan al'umma to saboda haka kai kokari ka samar da ƴaƴa na gari to kuma samar da ɗa na gari ba ƙaramin aiki ba na farko yana farawa tun daga ranar farko da zaka auri uwar shi da irin abincin da zaka ciyar da ita da wanda zaka ciyar da shi yana da alaka game da kalmomin addu'o'i na gari da kake mishi da fatan alheri da gyara mishi kurakuren shi cikin lumana da yi mishi tsawa a inda ya kamata a yi mishi tsawa don waɗannan abubuwan suna daga abubuwan da mutane ke kuskurewa wajen tarbiyya ƴaƴanka suna buƙatar addu'a suna buƙatar nasiha suna buƙatar gyara a wurin da suka yi kuskure to akwai wuraren tsawa kuma rashin yin tsawar shi kuma shi ke haifar da taɓarɓarewar tarbiyya na ɓangaren shagwaɓa shi ba a yi mai faɗa gaba ɗaya ba a yi mai tsawa in aka yi mai tsawa sai bi gidan duk inda tangaran yake sai ya fasa shi duk wani gilashi sai ya rusa shi sai kamar aljani ya shiga jikin shi sai an kama shi an rungume shi ana ta shashafa shi ana ba shi haƙuri wai saboda an yi mai tsawa shi ne sai ya rikita gidan gaba ɗaya to kaga ya shagwaɓe wannan ɗan ranar da ya kammala karatun shi ya ka ɗauke shi aiki a wata ma'aikata idan mai gidan aikin shi ya yi mishi tsawa mai zai aikata kenan zai doke mai gidan kenan to kun ga akwai gyara a nan saboda haka wajen tarbiyya ana taunawa ne ana hurawa ana taunawa ana hurawa to saboda muhimmancin tarbiyya jama'a da kuma haɗarinta da kuma barazana da take fuskanta ta kwanoni da dama sai Allah ya ɗauko mana wata hira wata tattaunawa wani wa'azi da wani uba annabi ya wa ɗan shi sai Allah ya ruwaito mana wannan majalisi su kutin da guda shine annabi Luqman alayhi salatu wassalam bahabashe ne mutumin Afrika wa iz qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu nan kadai ya isa wa iz qala Luqman libnihi ɗan shi ne wa huwa ya'izuhu a halin ya nemi shi wa'azi kana zaunar da ɗanka ka nemi wa'azi ka nemi shi nasiha kana fahimtar da shi yadda rayuwar nan take domin abinda suka ce idza lam yakun aunun min Allahi lil fata fa aktharu ma yajni alayhi ijtihadu di yaro da saurayi da budurwa za ka gan suna da lafiya to idan ba taimakon Allah ya samu ba shi wannan yaro shi wannan ita wannan matashiya wannan teenager to duk abin da zai yi zai rikita rayuwar shi ne tun daga ta yanzu har zuwa ta da ta gaba to da wannan ne sai kaga akwai inda sai an tankwara yaro zai yi kaza sai a ce ba a yarda yayi ba to abin da ake neman shi shi kuma yayi biyayya saboda haka Allah ya samar da soyayya tsakanin uba da ɗa tsakanin uwa da ɗa wadda yake duk duniya babu wanda yake son ka irin mahaifinka ba wadda take son ka a cikin mata kaf irin mahaifiyarka. Naka uban da zai zauna ya dora dan shi akan sharri, to sai uban da ya gama lalacewa gaba ɗaya babu alheri tattare da shi. To wannan bangaren farko na hadisin kenan. Waladin salihin yad'u lahu aw ilmin yuntafa'u bihi, ko kuma wani ilimi da ake amfana da shi, ka karantar, ka ruwaito, ka rubuta, ka yi sharhi, ka wa'azantar, ka dora mutane ka fahimtar da su ilimi, aw ilmin yuntafa'u bihi, kuma jama'a suka amfana da shi. Anan zaka gane muhimmancin ka koyi ilimi, amma ingantaccen ilimi, domin ilimin sai wanda ya amfanar, to duk ilimin da ba mai inganci ba ba shi da amfani. To ka karantar, ka ilmantar da abin da zai amfanar. Sannan ya ce aw sadaqatin jariya, ko kuma sadaka mai gudana, masallaci, makaranta, rijiya, titi, gada, kwalbati da sauransu. Sai kaga wasu sun zo suna gina masallaci, ko bulo goma ne ka siya ka kai musu, ko naira 500 ce mai tsa musu, ya zaka siyo ko da fiye wata ne ka basu su sha, je kaka shiga cikin laborin da ake ginin, sai kaga za a gina wani kwalbati, ka je ka sa ko tifa ɗaya ce a je a sauke musu. Duk waɗannan suna daga cikin abubuwa waɗanda gwargwadon gudanuwarsu, gwargwadon samun amfaninsu, to kuma haka gwargwadon bada ladansu. Ka rubuta alqur'ani, ake karantawa, ka sayi alqur'ani, ka je ka kai makaranta da ake karatu, kana da lada, ka ɗauki 'ya'yan musulmi ka kai su wata makaranta a haddatar da su alqur'ani aw ilmin yuntafa'u bihi, duk za ka samu lada. Saboda haka duk wa'azozinmu jama'a akan waɗannan abubuwan za a ji muke ta yi, domin ana magana ne akan mai fada'ilul a'mal, falalolin ayyuka, ayyuka masu falala. Sannan ka dubi sunan littafin Tariqus Salihin, hanyar bayin Allah na gari, ila rabbil alamin, zuwa ga ubangijin talikai. Wannan hanyar ta lazimci a karantar da abin da yake daidai, a kwadaitar, a fahimtar. Na haka waɗannan jeren giyar darussa da zamu rinka yi, jeren giyar darussa ne na tarbiyya da kwadaitarwa game da ayyuka na gari ingantattu. Malam yake cewa wa as'alullaha an yasta'milana li khidmati dini, ina roƙon Allah maɗaukakin sarki, Allah ya ba mu iko domin yi wa addinin shi hidima, wa an yashraha sudurana li ta'atihi, sannan Allah ya haskaka kirazanmu, ya buɗaɗa kirazanmu domin yi wa Allah biyayya, wa an yuwaffiqana li mardatihi, Allah ya datar da mu zuwa ga al'amuran da suke yardar da shi. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يدعن سيرا قال النبي محمد دمتن جدن شي دسحبن شي الله يقارى مسا أمين شي حكي كما تككرن جوانا مرون وصلى الله دا بكاو أنن يأرى إمبا ياسا صاد نيد لامن سيكتشي وصلى الله يا الله كيف لاتي أما وصلى الله kana cewa Allah ya yi salati, akwai bambanci, wa sallallahu Allah kai salati, yanzu kana magana ne da Allah kai tsaye, Allah ne muqatabinka, wa sallallahu Allah ya yi salati, akwai bambanci fa a Hausar, amma dai biyu na koma can kana roƙon Allah ne, nan kana fata ne da Allah, Allah ya yi salati. Ina fata an gane kusan duk ma'ana ɗaya ne. الفقير الى عفو ربه wanda ya rubuta wannan littafi shine wannan mai bukata zuwa ga afuwar ubangijin shi. Wahid ibn Abdussalam Bali, Wahid dan Abdussalam Bali, kun ji cikakken sunan shi, Misr, yana kasan Masar, Kafru Sheikh, haka ake karanta wannan Kafru kawai, kanka ce Kafru Sheikh, a Kafru kanka ce kufuru, Kafru Sheikh, ina fata an gane. Rubutun sunayen garuruka galibi yana buƙatar a karantar da kai ake, in ba haka ba yanzu in ka zo ka ga yadda aka rubuta Zaria sai ka ce Zaria, miru a sukuto amma duk ba haka ake fadi ba goza duk ba haka ake fadi ba wannan waza ya kamata a ce wancan kuma sakwato wannan kuma zariya ina fata an gane to haka wannan ma yadda yake a rubuce sai an koya ma yadda ake karanta shi kafru sheikh sunan garin kenan manshatu abbas sunan anguwar su kenan kafin malam abbas manshatu abbas kafin kana jana cewa kafin hausa ha to larabawa ma an kaji sun sanya wa gari manshatu fula shine kafin wane kenan mansha kafin hausa ha sai kafin wa kafin mai yaki kafin kaza kafi ne kafin solito kadi to haka to wannan ma kafin abbas sunan anguwar su kenan ya rubuta wannan mukaddima a ranar 10 ga watan 11 wato 10 ga watan Dhulqa'ida hijira na da 1432 kun ga yanzu shekara 2 kenan an shiga ta uku kitabu tahara matattara tsarki a ƙarƙashin wannan matattarar malam Wahidi Abdulsalam Bali Allah ya saka mishi da alheri zai wa'azantar da mu ne dangane da falalar waɗansu al'amura na tsarki kamar alwala da aswaki da makamantansu don haka ya fara da babu fadlil wudu babin da ke bayani akan falalar alwala a ƙarƙashin wannan babi malam zai bayyana mana alwalan nan da muke yi menene falalarta to da wannan ne za ku gane gaskiyar maganar malaman hadisi musamman muhaddisai daga cikin su waɗanda ke cewa duk abin da za a karantar da mu falalar shi a tabbatar da cewa abin ya inganta falalar ita kanta ta inganta domin ita kanta sanin falalar idan ba daga Allah bane ba daga Annabi bane ya aka gane falalar wannan abu don an samu wasu malamai ne suna cewa babu laifi in abu ya tabbata to wani ko wata falala ta wannan abu da ta zo a cikin wani hadisi da bai inganta ba in dai hadisin raunin shi ba ya cika tsanani ba ne kuma shi asalin abin ya tabbata to babu laifi kamar irin nan suke magana cewa ai kaga alwala dai ta tabbata Qur'ani da sunna babu shakka a kai to sai ce to duk wani hadisi da ba a samu wanda zai magana akan falalar alwala to ko da bai inganta ba in dai rashin ingancin ba ya tsanani ba ne in dai ba an ce ra'isin jiddan ba to za a iya wa'azi da shi amma wannan kuskure ne an fahimta jama'a ka karanta muqaddimat tamamul minna da muqaddimar wannan littafi da na kawo at-targhib wa at-tarhib sahihu at-targhib wa at-tarhib din malam Muhammad Nasiruddin ya bayyana abubuwan dan haka gaskiya wannan littafin yana daga cikin abin da ya ƙara burge ni da shi na ga dacewa da cancantar mu karanta shi kuma in zai yi mu haddace shi a haddatar da yara musamman matasa matasa daga cikin ku su haddace shi mu zo wani lokaci har a kulla musabaka ta haddace a aje kyaututtuka ba abin da ya hana an haddace Bukhari ne hada ba haddace wani an haddace Riyadu Salih an haddace Bulugh Maram balle wani ina fata an gane waye san wane ne zai yi Allah madaukakin sarki ya taimaka mana babu fadlil wudu'i malam yace babin da ke bayani akan falala alwala alwala din nan da kake yin ta tana da matukar falala dashi malam yace awwalan na farko alwudu'u alamatul muslimina yawmal qiyama alwala ita ce alamar musulmi a ranar alkiyama da alwala ne musulmi suke bambanta daga waɗanda ba musulmi ba a dandalin alkiyama Allah ya kiyaye musulmin da laifin shi ya kai shi wuta laifin da bai kai shirka ba alwala ita ce za ta zama alamar da zai bambantu daga 'yan wuta wanda in Allah ya tura masu ceto sun je da alwala za su gane shi gaɓoɓin alwala wutar jahannama ba ta cin su gaɓoɓin sujuda wutar jahannama ba ta ci to waɗannan alamomi na alwala to suna da kyau musulmi ya bada muhimmanci akan su sai ce fa fi sahihaini an abi hurairata radiyallahu anhu qala hadisi yazo daga abu huraira cikin bukhari da muslim Allah ya kara mishi yarda abu huraira yace sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama yaqulu naji annabi na cewa inna ummati yud'auna yawm alqiyamati ghurra almuhajjalina lalle al'umma ta rana alqiyama za a kira su suna haske a goshin su haske a hannayen su haske a sawun su min athar alwudu'i saboda alwala da suke yi faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al dan haka wanda din zai iya tsawaita wankin fuskar shi to sai ya aikata haka wannan hadisi yana nan cikin sahih al-bukhari shine na 136 a cikin muslim kuma shine hadisi na 246 a cikin wannan hadisi mun ji annabi ya bayyana mana cewa ranar al-qiyama al'umma shi za su tashi suna da haske a fuska da kuma haske a hannaye da kuma haske a kafafuwansu saboda alwala da suke yi wannan hadisi yana bayyana falala alwala to shi Abu Huraira da ya ruwaito wannan hadisi shine yayi wannan jumla ta karshe da yace faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al dan haka wanda duk zai iya tsawaita wankin fuskar shi to sai ya aikata hadisin ya fara marfu'i ne rabin shi marfu'i ne magana annabi ce shine inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athar alwudu ya kan magana annabi ke da yace faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al wannan daga Abu Huraira ne wannan ita ce ingantacciyar magana wadda ƙwararru kuma gogaggu malamai suka yi karanta ta a cikin littafin ka'idatun jalila fi tawassulul wasila ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah to amma an samu wasu malamai suna ganin cewa a duka magana annabi ce sallallahu alaihi wa sallam a ƙarƙashin haka malaman da suka ce wannan kalmar ta annabi ce kamar yadda farkon hadisin yake na annabi sai suka ce wa yustahabbu italatul ghurba to mustahabbi ne idan mutum ya zo yana wanke fuskar shi to ya ƙara to sai aka tambaye su to yaya za a yi ƙarin fuska domin fuska dai dama a alwala in ka zo wanke ta keke da kekenta ake wankewa ba a rage komai daga gindin kunnen ka na dama zuwa gindin kunnen ka na hagu kake wankewa kaga ka gama kura fadinta daga gindin gashin ka na al'ada na ɗabi'a wato mutumin da yake da saiko da mutumin da yake da tukulluma ba zai lura da saikon shi ko tukulluman shi ba saiko shine kwaikwayewar gashi ta gaban kai tukulluma kuma ita ce zarcewar gashi ta gaban goshi to idan kana da tukulluma ko kana da saiko to kakka ji an ce daga gindin gashi kai mai tukulluma ka fara daga wajen girarka kai kuma mai saiko ka je ka faro daga tsakiyar kai shi yasa malamai suke cewa daga gindin gashi na ɗabi'a ko na al'ada a ɗabi'ar mutane ina ne gashi ya faye tsaya musu to daga nan ne dan haka ko kana da saiko to ba ruwanka da wanko can cikin saikon sai ka dubi ina ne gashin mutane a ɗabi'ance saba tsayawa kai kuma ko kana da tukulluma ba za ka ainihin ce bari ka ainihin fara wankewa daga inda ta take ba sai ka wanko hatta cikin tukulluma kenan wanda shine zai zama goshinka ina fata an gane wajen tsawon fuska kuma zuwa haba nan ne karshe to sai zama sun ce an so saboda wannan hadisi a ƙara kaka ce musu ina za a ƙara ba san da ba a ƙara amma shi Abu Huraira da ya faɗi maganar shi yana ƙarawa in ya zo ya wanke fuskar shi sai ya shiga cikin wuyan shi duk sai shafa haka shi ne ƙarawa da yake idan ya zo wanke hannun shi madadin ya tsaya daidai inda Qur'ani da sunna asali suka faɗi sai yakan ƙara har zuwa rabin cinya wani lokaci har zuwa hammatar shi idan ya zo wanke ainihin wato ƙafar shi sai ya wuce har zuwa rabin ƙwauri wani lokaci har gwiwa duk wannan suna nan cikin sahihi muslim amma wata riwaya da ta zo cikin sahihi muslim sai ta bayyana gaskiyar yadda abu huraira shi kanshi ya ɗauki wannan abin da yake shi kanshi ya san cewa ba haka ne ya zo daga annabi ba amma da ya ga waɗannan hadisai na falala ga su nan duk za mu karanta ina ƙara ina yi mana bayanan ne tun kan mu karanta sai ga to shi kenan abin da zai bari ya ƙara don hasken shi ya ƙaru za ka zo ka ji wani hadisi da annabi zai bayyana cewa adon musulmi a aljanna ko a lahira zai kai iya inda alwalar shi ta kai to shi ne abu huraira yake yin adon yake yin alwalar har zuwa wuya wannan abin da abu huraira yake yi ba malamin da ya taɓa cewa bid'a abu huraira ne daga cikin malamai wasu sun ɗauki fatawar abu huraira amma mafiyancin malamai sun ce wannan abin ijtihadi ne bai lazimci jama'a su ɗauka ba misali sayyidina Umar in ya zo alwala bayan ya gama wanke fuskar shi sai ya ɗibo ruwa sai ya ɗaga fuskar shi sama sai ya zuba a idan shi na dama sai ya sake ɗibo ruwa sai ya ɗaga fuskar shi sama sai ya zuba a idan shi na hagu ba malamin da zai ce wannan sunna ce amma kuma ba za a ce bid'a ba ce tunda Umar ne sai a ce ijtihadi ne nashi amma ba za a ɗauka ba wato an kuskurantar da wannan ijtihadin nashi kenan abin da ake ce maka kenan amma ba a cewa bid'a don bid'a mugun abu kenan da mutum ya daganga amma wannan yana ganin wani abu ne daidai sai zan ba daidai ba ne bai haƙiya ruwaito wannan a cikin sunan kubra mujalladi na farko Umar yana yin haka wajen alwala har wayo bai haƙiya sake ruwaitowa daga Umar in ya zo wankan janaba yana ƙwaƙula cibiyar shi wanda an samu wasu daga cikin malaman fiqh sun ba da fatawa da wannan cewa an zo wankan janaba mutum ya ƙwaƙulo cibiya Umar ne yake ba daga annabi bane malamai sun kuskurantar da wannan aikin na Umar shi yasa da yawa ba su ɗauka ba wasu kuma suka ce abin daidai ne shi yasa wasu suka ɗauka amma ingantacce magana ba daidai ba ne haka wannan abin da Abu Huraira yake yi wajen alwala ya wanke hannun shi har cinya hannu har ya shiga cikin ainihin abin hammata da saman kafada ba daidai ba ne abin da yake daidai shine a tsaya alwala inda take kenan hadisin yana bayyana falalar ita alwalar ne ba yana bayyana falalar wani ƙari da za a yi ba amma kamar yadda Abu Huraira muka bayyana yana yi ne yana ganin yana son hasken shi ya ƙaru ya faɗa haka ne a daidai lokacin da wani almajiri na shi ya gan shi yana alwala a wani saman bene almajirin da ya zo ya ga Abu Huraira tun a wajen wanke fuska ya taho yana ta shafar wuyan shi haka bai taɓa ganin malamin shi Abu Huraira na wannan alwala ba sai ja birki sai ya tsaya ya ga Abu Huraira ya zo wanke hannu ya wanke har hammata da ya zo wanke ƙafa ya wanke har gwiwa a ciya algabata malam wannan alwala ba mu taɓa ganin kana yi ba sai ya ce au ai da na san kana nan da ban yi ba daga nan sai malamai suka gane to ashe Abu Huraira ya san ijtihadi ne nashi na kanshi shi yasa bai kallafa wa kowa ya yi ba kuma da yake malami ne sai baya a cikin ɗaliban shi don kar su gane su ɗauka wannan sunna ce jama'a mun fahimta to haka wannan hadisin jama'a yana bayyana falalar alwala ne amma shi Abu Huraira da kanshi ne sai ya ƙara wannan magana don haka wannan hadisi yana daga cikin kyakkyawan misalin hadisi da malamai suke kira mudrajul matni mudrajul matni shine ka ruwaito hadisi a cikin hadisin sai ka ƙara wata magana wadda sai ta saje da hadisin ba tare da kai ka bambance ta ba kuma ba ta iya bambantuwa da kanta sai ga ƙwararrun malamai kaga anan Abu Huraira da ya gama ruwaitowa daga annabi min asarul wudu bai yadda ya saba a sauran hadisai ba misali akwai hadisi da ya zo cikin sahihin Bukhari hadisin kullu mauludin yuladu ala al-fitra فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه كما تنتج وكما تنتج البهيمة البهيمة الجمعاء فهل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله النبي يقول لا أنا هيه وشني سالن آل متمن كركي ملافيا أكيدا sai iyayen shi in aka yi rashin sa a Yahuda ne su mai da shi ba Yahudi idan Kiristoci ne su mai da shi Kirista idan Maguzawa ne su mai da shi ba Maguje sai Annabi ya ce kamar yadda tinkiya take haihuwar danta kai ka taba ganin wani dan tinkiya ya zo da tsagaggen kunne ka taba ganin wani dan agwagwa ya zo da tsagaggiyar kafa to duk inda kaga dan tinkiya da tsagaggen kunne ko agwagwa da tsagaggiyar kafa to anan duniyar ne da tazo aka yi ko to duk inda kaga da ya zama Kirista ko ya zama kafiri ko ya kangare to shi dai Allah salin alin yayo shi amma waɗanda suka haife shi ne suka gurbata shi kamar yadda dan tinkiya salin alin ya fito to duk abin da ka ganshi tattare da shi ya same shi ne bayan haihuwa to da Abu Huraira ya gama karanta wannan hadisin sai mai riwaya da kanshi ya ce summa ya kulu Abu Huraira sannan sai kuma Abu Huraira ya ce sai karanto aya fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha halitta Allah da Allah ya mutane akanta la tabdila li khalqi illa babu abin da ke sauya halitta Allah yanzu kun ga wannan hadisin magana Abu Huraira ta sha bamban da magana Annabi sallallahu alaihi wasallam nan haka la gumuda babu wata matsala amma wannan hadisin Abu Huraira bai bambance ba mai riwaya bai bambance ba amma ƙwararrun masana gogaggu suna karanta sai su gano cewa wannan san ba hadisin Annabi bane na daga cikin waɗanda suka haka akwai Imam Malik ya ce waɗanda suka zo bayan su akwai Ibn Taymiyyah dan aka ga mai iziya yake cewa wala tustahabbu italatul ghurrati ba a so a ƙara wajen wanke fuska sannan dubi Ibn Taymiyyah shi ko sai yace yo ta yaya za a yi ma wannan ƙarin ya zama magana Annabi ce bayan a larabce ma akwai bambanci yace dubi inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu yace kai da jin wannan magana ta ƙari da jin faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al wannan wata sabuwar magana ce wadda Ibn Taymiyyah yake in ka duba larabcin ta yana karo da ta farko domin ta ya za a yi itala ghurra magana ita kanta akwai tuka da warara ina ma da yayi kira ne zuwa ga italatu tahjil wajen kafa da aka ce a wanke ta zuwa idan sawu sai ya zama a ce to a ƙara amma fuska dai babu inda za a ƙara ta domin farillan wankewa a alwala ta gama cinye ta gaba daya amma kaga farillan wanke kafa a alwala bata cinye kafa gaba daya ba haka ta hannu duk waɗannan bayanan ku karanta su a cikin littafin qa'idatun jalila fi tawassulul wasila wallafa shaykhul islam abul abbas ahmad ibn abd alhalim ibn taymiyyah alharrani tare da tahqiqin professor Rabi' ibn Hadi al-Madkhali Allah ya kare shi da lafiya rawa muslim malaiki rawa muslim an abi hurairata anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ata al-maqbara muslim ya rawaito hadisi daga abu huraira cewa wata ran annabi ya tafi maqabarta fa qala dai maqabarta ga addu'ar dai dan haka sai ku haddace ga addu'a shiga makabarta ga kuma sallama shiga makabarta sallama ga waɗanda suke masu rai su ake cewa assalamu alaikum amma sallama ga waɗanda suke matattu ne a kwance cikin kaburbuka sai aka ji annabi ya ce assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun وددت أن قد رأينا إخواننا من ذا الله يتي أمنش أن الله يتبت غريكو ya ku makwantai na mutane mu'minai dar makwanta kabari gida su ne makwancin su mutane ne mu'minai manzo Allah yace mu kuma in Allah ya so muna nan za mu riske ku to sai annabi yace kai na so a ce yan uwan mu sun gan mu na so a ce mun ga yan uwan mu wajidtu anna qad ra'ayna ikhwanana na so a ce mun ga yan uwan mu mu dake rayuwa a yanzu na so a ce mun ga yan uwan mu qalu awalasna ikhwanaka ya rasulullah manzo Allah yace manzo Allah kake cewa ka so a ce ka ga yan uwa yo mu ba yan uwanka bane qala antum ashabi sai yace ku sahabbaina ne ku almajiraina ne wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd yan uwa yan uwan mu da nake cewa na so a ce mun gansu sune waɗanda za su zo a bayan mu fa qalu kayfa ta'rifu man lam ya'ti ba'du fa qalu kayfa ta'rifu man lam ya'ti ba'du to yanzu ranar kiyama da zaka gane su to ta yaya zaka iya gane su tunda yanzu ai ba su zo ba sai daga baya za su zo ma'ana a kiyama za ku haɗu da su to ya zaka ka gane su qalu kayfa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya rasulullah wadanda ba su zo ba yanzu wadanda za su zo daga baya cikin al'ummarka ya zaka ka iya gane su ranar alkiyama ya manzon Allah fa qala fi manzon Allah yace ara'aita law anna rajulan lahu khaylun me kake gani a ce mutum yana da doki ghurrun muhajjalatun wannan doki sai ya zama yana da fari a goshin shi yana da fari a kafafuwan shi da hannun shi shi suke kira danda fari biyar danda fari biyar ga fari a goshin shi ga fari a kafar shi ta dama da hagu da haka zaka ga akwai dawakai masu haka akan samu cikin wasu dabbobi ma haka annabi ya ce to ku kaddara mutum yana da doki irin wannan mai fari a goshi da kafa da hannun shi baina zaharai khailin duhmun du'min buhmin tsakanin dawakan da suke bakake sitik duhmin baki sitik buhumin bakin ya kai matuka dawakai ne bakake sitik babu sirki a jikinsu na fari ko haske ko kadan sai zama kana da doki kwaya daya wanda yake danda fari biyar ne ya fado cikinsu ala ya'rifu khailahu wannan mutum ba zai iya gane wannan dokin nashi kwaya daya da ya shigo cikin waɗannan ba qalu bala ya rasulullah sahabbai suka ce a zai iya ganewa qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce fa innahum ya'tuna to lallai su waɗannan ƴan uwana mu za su zo ranar alkiyama wurran muhajjalina min alwudu suna haske a fuskokinsu suna haske a kafafuwansu da hannayensu saboda alwala da za su yi kun ji yadda annabi zai gane al'ummar musulmi da muka zo a bayan yarasu ta hanyar alwala da muke yi haske zai juye mana mana alwala za ta juye ta zama haske mana ranar alkiyama insha Allah wa ana faratuhum ala alhawd manzo Allah yace zan rigaye su in je sai in tsaya a tafki na manzo Allah zai wuce sai je tsaya a tafki na haka duk wani al'umma annabi in yazo sai wuce sai samu annabi a can ala manzo Allah yace sai dai kuma ku saurara fa ku ji la yuzadanna rijalun an hawdi za a rinka kade wasu mutane daga tafki na in suka to sai a rinka kada su a rinka korarsu ana korarsu ana wartaka su ku koma ku koma kama yuzadul ba'iru dal kamar yadda raƙumi da ya bata ba kwai raƙumi idan ya shigo cikin raƙumanka sai ka rinka korar shi kai ya shigo cikin raƙumanka kana korar shi to haka mala'iku za su rinka korar wasu mutane cikin al'umma annabi za ga sunan sun taho wurin tafke shi kuna dihi annabi yace ni kuma sai rinka kiran su ina cewa ala halumma ku taho nan ku taho ku taho sai yuqalu sai a ce da ni innahum qad baddalu ba'daka bayanka sun sauya sun kawo wani addini fa aqulu manzan Allah yace sai in ce suhqan suhqan
nesa da su nesa da su kar ku bar su su matso ku nesa da su ku ƙara kada su to daga nan kuma sai wuta kenan wannan hadisi sahihi ne yana nan a cikin sahih muslim lamba ta 249 yanzu kun ga wannan hadisi yana nuna falala alwala ko cewar ranar alkiyama alwala za ta bayyana wa mumini haske ce yadda har annabi zai iya bambance al'ummar shi daga haka ثانيا بابي نبيو كوكما حديثي نبيو ما لن يجي الوضوء حلية المؤمن الولاء أدوشي غموميني أدو الولاء ذات ذما أدو غموميني أبن داكي نفيد وانا حلية جماعة كما يدكا قتلين السرفاني غريغا أوي الريغا دهان الريغا da kafan wando kun san diteloli suna yi ko to haka alwala za ta zame wa mumini a ranar alkiyama rawa muslimun an abi hurairata qala sami'tu khalili sallallahu alaihi wa alihi sallama yaqul muslim ya ruwaito hadisi daga sahabi abu huraira Allah ya kara mishi yarda yace tablughu alhilyatu min almu'mini haythu yablughu alwudu ado na mumini a ranar alkiyama zai kai duk inda alwala ta kai wannan hadisi sahihi ne yana nan shine hadisi na 250 cikin sahih muslim to kun ji hadisin da abu huraira ya kawo a lokacin da wancan almajiri na shi gan shi yana shafan wuyan shi da sauransu tunda annabi ya ce adam mumini zai kai la ainihin wato duk inda alwala ta kai to shine abu huraira yake jan alwalar shi ta kai waɗannan wurare ado hawuya ado har kafa har kwauri har kaga ina fata an gane malamai suka ce duk wannan kuskure ne kuma akwai inda ado kuma in yayi yawa ha sai ya buga ko kun fahimta jama'a to ni kuma ababi na cracking joke nakan dubi Abu Huraira dama mutumin kasar Yaman ne mutanen kasar Yaman kuma dama suna da dangantaka da Fulani haka Abdullahi Gondi ya faɗi to kaga ba Fulatani kuma kowa san yadda yake da san ajab gana ina fata an gani wallahu alam wannan cracking joke ne ni wa Abu Huraira Abu Huraira yana san adan shi yafi na kowa sani ba ko kakan Fulani ne shi Abu Huraira wallahu alam to jama'a kun dai ji wannan har wayo Abu Huraira yayi hujja da wani hadisi wanda hadisin yake bayyana cewa wuya yana daga cikin inda za a zuba sarka wuta ga yan wuta idil aghlalu fi anaqihim to da Abu Huraira yazo sai yake kara hujja yace saboda yana son Allah ya kare wuyan shi daga sarka wuta shi yasa yake shafa tunda dai wuta ba za ta ci goshi ba za ta ci fuska ba to amma kuma akwai sarƙoƙin wuta da za a zuba a wuya sai ce to shi ma wuyan kuma duk waɗannan ne fatoyi ne na Abu Huraira Allah maɗaukakin sarki ya ba mu falala ingantacciya jama'a kun ji waɗannan babubuka da waɗannan hadisai waɗanda suke nuna mana falala alwala sai mun zo karatu na gaba insha Allah ta'ala za mu ainihin tattauna dangane da sauran hadisai da malam ya kawo insha Allah za ta taƙaitaccen bayani za mu rinƙa yin wannan karatun in Allah so duk ranakun Asabar da Lahadi ta watan musulunci bayan mun dawo hutun Alhamis da Juma'a na watan musulunci da muke wato Alhamis da Juma'a na ƙarshen watan musulunci mukan yi hutu to Asabar da Lahadi da za ta biyo baya to za mu rinƙa yin wannan karatun insha Allah kuma karatun za mu rinƙa yin shi ne so hudu a kowane wata amma dai wannan watan da yake farko ne za mu yi biyu ne kawai yanzu yau gashi mun yi to gobe da safa za mu yi insha Allah to amma daga wata mai zuwa wannan watan da aka shiga kenan ƙarshen shi to in muka yi da safe karfe 8 da rabi karfe 8 afwa zuwa 9 da rabi sai kuma mun sake yi da la'asar madadin karatun musulun karfe 4 da rabi zuwa karfe 6 shine abin da za a yi na da yake nan na biyu ina sanar da malaman makaranta duk irin wannan asabar da Lahadi din to sai su sanya za su tsara wa yaran su duk asabar da Lahadi din madadin karatu da za su zo karfe 8 to sai su rinka kai karatun karfe 10 ko 11 duk wannan dai kamar yadda ne ishara a wa'azin da muka yi jiya kafin Allah ya taimake mu ne wajen gina wancan babban guri wanda shine asalin babbar cibiya ta mutu ƴan Darul Hadisi nan dille shi ne a can ne za mu samu babban ɗakin taro wanda a lokaci guda zai iya ɗaukar dubunnan mutane maza da mata yara da manya insha Allah to a wannan lokacin waɗannan yara za su sakata su wala insha Allah amma dai a yanzu muna ta yi musu cushe haka Bahaushe ya ce bikin magaji bai hana na magajiya suna da haƙƙi a makaranta mu ma muna da haƙƙi a ita to shi yasa abin ya zama mana sijala wata ran su diba wata ran mu diba jama'a nan ne za mu saurara muna fatan Allah madaukakin sarki ya gyara tarbiyyar mu Allah ya daura mu akan abin da yake daidai Allah ya gafarta kurakuran mu Allah ya karfafe mu wajen aikata fa'a da biyayya na malam
sai
wallahu a'lam yana tambayar ne wannan hadisin da annabi zai rinka kora waɗannan al'umma kenan tun kafin wajen siradi ne wallahu a'lam wallahu a'lam al'amarin kiyama ne bin sani ba na'am 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 ban gane ba haka ne a wajen sallama mutum ɗaya ya tabbata amma ba na makabarta ba ka zo ka ce mutum assalamu alaika shi kuma ya ce wa alaika salam an samu hadisai sun tabbatar da haka suna nan Bukhari ya rawaito su a cikin littafin al-adabul mufrad amma a wajen makabarta kunji lafazin da aka samu sai mu tsaya akan haka jama'a za mu saurara a nan na na malam wa alaikum salam na na'am na'am wannan kuskuren fahimta ne wannan kuskuren ne a wurin wani na fara jin shi zai ainihin wato ba da kuɗi a gina masallaci ne sai aka ce za a gina azuzuwa sai ce a shi ba abin da ya haɗa shi da aji shi masallaci ya ce masallaci banɗaki da duk abin da yake haɗa da masallaci masallaci ne ba su da bambanci saboda masallaci in aka gina shi ba wurin da za a yi alwala ba wurin da za a yi fitsari ko kashi ko wanka ka gaya mu nan da alwala ta kariya za a yi so convenience wato samun wurin natsuwa ai ba abu ne wanda ya gaza muhimmancin masallacin karan wanda saboda muhimmancin ka shiga sallah a natse aka ce kar ma ka shiga ko kuma ba ka da sallah ma an kai kana mammatse kashi ko fitsari to haka nan yunwa haka nan bacci ashe dai ya kamata a samar da waɗannan wuraren a masallaci ina ne zaka ci abinci ina ne in ka gaji zaka je ka kwanta ka huta ina ne zaka yi fitsari ina ne zaka yi kashi ina ne wurin jiya marasa lafiya asibiti ina ne shaguna suke inda za a yi siyayya duk waɗannan abubuwan sun ɗauki ma'anar masallaci a cikin karatu tukan munafiki usira duk na tsaya na tattauna mana waɗannan abubuwa yana daga cikin kuskuren da aka yi galibi da aka ce masallaci din sai ga masallacin ake ginawa so da dama baka ga an gina masallaci ba za a ware wurin tsuguno ba da wurin alwala da makamantan sai mutum ya shi masallaci ya gina to wannan fatawar ma da ka fara kawa ita ce mafi kuskure mutum ya ce shi zai gina masallaci ne amma banda bayi ko kuma ya zo ya samu an gama ginin masallaci ya rage ginin bayi ya ce shi ba zai sa kudin shi a ginin bayi ba ai wannan bayin ba na masallaci ba ko na kasuwa ya shiga cikin sadaka jariya ko bayin kasuwa ya shiga cikin sadaka jariya domin abinda ake neman mutane su fahimta da sadaka jariya wani abu da za ka yi mutane su rinka amfana sai ka ce ka yi saboda Allah kaka bukatar ko saboda haka sai ka je tsakiyar kasuwa sai ka samu wani wuri sai kai wa ƴan kasuwa bayi sai ka ce ka yi musu saboda Allah ya zama sadaka jariya balle a masallaci mun kawo magana kwalbati to me ya haɗa kwalbati da masallaci in haka ne kwalbati mutane za su yi kwalbati da ba a rinka tsallakawa za ka iya sadaka jariya sannan ka je ka samu mutane ka je ka yi musu rijiya cikin malaman musulunci akwai waɗanda suka ce na daga cikin sadaka jariya ka je daji ka gyara wa dabbobi da ke shan ruwa wurin shan ruwansu shi ma sadaka jariya ce saboda annabi ya ce duk wata dabba da take da hanta in ka shayar da ita kana da lada suka ce waɗannan dabbobin sai ka je ka gyara musu ko kuma sai ka fahimci waɗannan ƙananan dabbobi in sun zo shan ruwa manyan suna zalunta su a nan sai ka je ka samu wani wuri sai ka haƙa shi in damuna ta yi ruwa ya taru shi kenan ya zama gulbi daga nan malamai duk sun ƙididdige wannan a matsayin sadaka jariya sannan dubi hadisin mataccen da ta shiga rijiya ta sha ruwa ta fito ta ga kare na cin ƙasa saboda ƙishirwa ta koma ta ɗibo ruwa a takalminta ta bashi karuwa ce Allah ya gafarta mata shi kuma kare ne ka dubi dukansu ƴan banza ne dukansu karuwa kare amma sai Allah bai kalle ta a karuwa ba Allah bai kalle shi a kare ba sai ya kalle ta a mai jin kai sai ya kalli kare a mai buƙatar ta taimako da Allah ya dube su ta haka sai ya gafarta mata kun fahimci adalcin Allah wato karuwa ce da sai Allah ya ce karuwa banza karuwa wofi wannan ma da kika yi laifi ne inda baki tuba daga karuwancin ki ba amma sai Allah ya dube ta a'a mai jin kai ce yanzu to annabi ya bada labarin karuwa ce dan ka gane falalar aikin alheri ko kai mutumin banza ne ana kiranka ka bar halin banzar to amma notwithstanding baka bar halin banzan ba kada kuma wannan ya hana ka yin aikin alheri sai ka dauka kai dan iska ne ka ji an ce hayya ala salah hayya ala salah ka ce ustaz a lokacin sallah ku tashi ku tafi kai kun dinda ka dauka kai dan iska ne a'a kai ma tashi ka taho sallah wancan kuma iskancin kana nan kana kokari kana fatan Allah ya shiryar da kai Allah ya taimaka ku yi hakuri jama'a yana daga uzurin da zan bayar duk asabar ladi dinnan za mu rinka tsayawa a lokacin da muka abin nan don yanzu dinnan jama'a ina da lacca ƙarfe 10 a.m. subhanakallah.